Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Tsule da masu ran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi yau ranar Litinin 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Cikin shirin za ku ji cewa sashen Hausa na Muryar Amurka na faɗaɗawa tare da inganta kawancinsa da kafofin yaɗa labarai na radio da talabijin a Najeriya. Haka kuma za mu kawo muku shirin a daina shan kwaya wanda Binta Esira ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro ku kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Koriya ta Kudu ta sanar yau Litinin cewa adadin mutane 161 ne sababbin kamuwa da cutar murar coronavirus, wanda hakan ya sa jimlar waɗanda suka kamu da cutar a kasar ta kai 763. Hukumomi kuma sun tabbatar da rasuwar ƙarin mutum 2, wanda ya sa adadin mutane da suka mutu zuwa yanzu ya kai 7. Kafin sanarwar ta yau Litinin, shugaban kasar Moon Jae-in ya sake jan hankalin al'umma akan karuwar adadin ne a inda ya nuna tsananin al'amarin, kuma ya gargadi hukumomi da su dau tsauraran matakai na dakile cutar. Banda jirgin ruwa da ke dauke da masu cutar da ke tsare a Japan, mafi yawan waɗanda ke dauke da cutar a wajen China a kasar Koriya ta Kudu suke. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Lahadi cewa Amurka ta yi wata 'yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki 7 da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan, wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar 'yan tawayen a wannan makon. Wannan jawabi na Trump na zuwa ne kwana ɗaya da aiwatar da yarjejeniyar takaitacciyar tashin hankula da aka yi a fadin Afghanistan ranar Asabar, inda duka bangarorin da ke da hannu a wannan rikici da aka kwashe shekara 18 ana yi suka amince da tsagaita wuta na mako guda. Ina so na ga yadda wannan tsagaita wuta na mako guda zai kasance, inji Trump yayin da yake wa manema labarai bayani jim kadan kafin ya kama hanya zuwa India. Ya ce an ci gaba da mutunta batun dakatar da bude wuta na dan lokaci, to amma irin ci gaba da za a samu a cikin wannan kwanaki da suka rage zai yi matukar tasiri kan irin mataki na gaba da za a dauka a batun samar da zaman lafiya a Afghanistan. A yayin da tashin hankali ke kara kamari a kasar Mali, hukumomi na sake daukar sababbin matakai don sasantawa da 'yan tawaye masu ikirarin addinin Islama da ke arewacin wannan kasa ta yammacin Afirka. Shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya faɗi cewa gwamnatinsa a shirye take ta tattauna da shugabannin 'yan tawayen da ke kasar. Kasar ta Mali ta dade tana fama da rikicin masu ikirarin jihadin wanda ya barke a kasar tun a shekara ta 2012. Daga wannan lokacin fararen hula da jami'an soji da dama sun rasa rayukansu a sanadiyar rikicin.
Kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya za mu je Najeriya, inda a ƙoƙarinta na gamsar da masu sauraron ta wannan tasha ta sashen Hausa na Muryar Amurka na faɗaɗawa tare da inganta kawancinta da kafofin yaɗa labarai na radio da talabijin a Najeriya. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Shugaban sashen Hausa na Muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, wanda ya bakunci Kano a wani bangare na ziyarar aiki a Najeriya, ya ce kawancen da kananan tasoshin radio da talabijin na cikin gida Najeriya ya shafi musayar shirye-shirye tsakanin VOA da tasoshin, baya gabada horo da kayan aiki ga ma'aikatan su.
Na zo in ƙara tallata sababbin shirye-shiryen mu da gidajen rediyon da dama muna alaka da su, shirye-shiryen da dan gari. Shirin wannan shirin shine muna son mu dinga bada tarihi na kananan garuruwan mu da kauyuka, ba manyan garuruwa ba, kananan garuruwa, domin komai kankantai guri yana da tarihi. Wani ya zo kafa shi da riji, akwai dalilin zuwansa gurin da za a Nijar, akwai wani kauye da ake kira kauyen Luka. Uban Steve Luka ce ya kafa wannan kauyen, daga nan aka samu sunan kauyen Luka. Uban ya mutu, kauyen yana nan, mutane yana nan, haka ake kafa gurare. Insha Allah, a yanzu nan muna talabijin sau ɗaya a mako, muna da niyyar za mu fara talabijin sau biyar a kowace rana. Kuma ina son a tunani idan akwai wasu ƙarin hanyoyi, tun yanzu shanin aikin watsa labarai yana da dafin ƙasa, yana da dafaɗa da yan, akwai wasu ƙarin hanyoyi da za mu yi cuɗanya, za mu iya ƙarfafa wannan zumuncin da ke tsakaninmu, sai mu duba sai mu ga mai amfani da shi.
Tashar Freedom Radio FM da ke zaman rediyo mai zaman kansa na farko a arewacin Najeriya na cikin rukunin farko na tashoshin da muryar Amurka ke kawance da su.
Zancen wannan abubuwan da ake cewa new media ake ce musu, da mun faro da social media, yanzu an zo an wuce wajen a takarda tsakanin radio stations kuma guda hudu wajen mutum miliyan 17 a kullum da suke sauraron mu. Saboda haka mun samu wasu mutane mun saka su, mun ce ku aikin ku kenan, ku dinga duba mana yanda za mu dinga tafiyar da aikin mu ga new media, kuma da yanda za mu jawo hankalin mutane su zo su fahimci abin da muke yi. Kuma muna neman taimako daga wajenku na horo da kayan aiki da duk yanda kuka ga za ku iya taimaka mana, saboda duk da cewa yanzu za ku zo Kano ku zauna, mun san cewa tunda dukkanin mu aikin jama'a muke yi, idan muna yin sa daidai, ribar mu ce gaba.
Alhaji Abbas Alhaji kenan manajan daraktan Freedom Radio. Haka zalika shugaban na sashen Hausa na muryar Amurka ya ziyarci tashar rediyon Rahama FM, guda cikin tashoshin da ke kokarin kulla alakar aiki da muryar Amurka, har ma manajan aikace-aikace na tashar Alhaji Aliyu Abubakar Darma ke cewa
za mu dan rika sanya wasu daga cikin shirye-shiryenku a tashar. Abin ne bai dade ba, kullum na jin bai kuma ku bi fa da yin wannan, in Allah da za a soma, kuma gashi ka zo da wani sabon ma abin, to da haka hannu biyu mun karɓi wannan gayyata, kuma Allah da za mu ba da cikakken haɗin kai, mu ba da gudunmuwa yadda alaƙar za ta kyauta garko insha Allah. Muna godiya da ziyarar da aka kawo mana domin girmamawa ce a gare mu.
Baya ga tashar Rahama Radio, ita ma tashar Arewa Radio FM na yunkurin kulla ƙawancen aiki da muryar Amurka sashen Hausa. Sauran tashoshin da shugaban sashen Hausa na VOA Aliyu Mustapan Sokoto ya ziyarta a nan Kano sun hada da gidan rediyon Kano da kuma Radio Vision FM, inda ya gana da shugabannin tashoshin domin ƙara ƙarfin dangantakar da ke tsakanin su da muryar Amurka. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aishatu dauke da sauran labaran duniya.
Bernie Sanders ya samu gagarumin nasara inda ya lashe zaben fidda dan takara na jam'iyyar Democrat da aka gudanar a Nevada, wanda hakan ya karfafa matsayinsa na wanda ke kan gaba a jerin masu neman zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Bayan da ya kunnan doki da wani dan takara a Iowa da nasara da ya samu a New Hampshire, da wannan cikakken nasara da ya samu a Nevada, Senator Bernie Sanders ya yi kira da a hada kai a jam'iyyar. Idan muka hada kai, ba kayar da Trump kadai za mu yi ba, za mu kawo gyara da sauye-sauye a kasa, kuma za mu samar da gwamnati da kuma irin tsarin tattalin arzikin ƙasa da zai amfani kowannen mu, ba kawai wasu masu arziki da suka ba da gudunmawa yayin yakin neman zaɓe ba. Na gode kwarai, a cewar Senator Sanders. Ƙungiyar ta'addancin nan ta Al-Qaeda reshen yankin ruwayen ƙasashen Larabawa ta tabbatar da rasuwar shugabanta Qasem al-Rimi, a cewar rahoton wata kungiyar tattara bayanan sirri a jiya Lahadi. Tun a farkon watan nan, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa an kashe Arimi a wani hari da Amurka ta kai na yakar ƴan ta'adda a Yemen, inda Amurka ta sha jefa makamai kan ƴan kungiyar ta Al-Qaeda cikin shekaru da dama. ƴan ta'addar ta da ƙayan baya na Yemen na da nasaba da Al-Qaeda na Osama bin Laden, wanda Amurka ke ganin na daga cikin kungiyoyin ƴan ta'adda mafi hatsari a duniya. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.7 a ma'aunin girgizar ƙasa ta auku kusa da iyakar ƙasar Turkiya da Iran da sanyin safiyar jiya Lahadi ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9 a Turkiya, kana mutane 65 kuma suka jikkata a Iran. Hukumar binciken ƙarƙashin ƙasa na Amurka ta bayyana cewa girgizar ƙasa ta fi ƙarfi a garin Habash al-Qoyun da ke lardin Azerbaijan ta yamma a ƙasar Iran, kimanin kilomita 10 daga kan iyakar Turkiya, amma girgizar ƙasar ta fi ta'adi a lardin Van na Turkiya, inda mutane 9 suka mutu, cikinsu har da yara 4 ƙanana, mutane 37 kuma suka jikkata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, sai a shakata da wannan wakar mai taken Zama na aure. We'll be right back. wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
kar a shafa baya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a shafa
jama'a barkanku da warhaka barkanmu da saki saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya sunana Binta Esyaru jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako kamar yadda wasu ku suka ji a shirin mu je gabata mun tattauna game da illolin matsalar shaye-shaye wacce ta kusan zama ruwan dare tsakanin al'ummomin kasashen duniya a wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na farko za mu fara jin ta bakin hukumomi akan matsalar miyagun kwayoyi fara daga jihar Adamawa a Najeriya inda wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz ya samu tattaunawa da komandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello
komanda barkamu da haka
barka da
ya gaje ayyuka
to alhamdulillah
to alhamdulillah komanda gashi ka zo jihar Adamawa a lokacin da ake kokarin magance matsalar shan magungunan kwayoyi na farko ya ga wannan lamari na shan magungunan kwayoyi a wani shiyata ka
eh to kaman assalamu alaikum jama'a kamar yadda ka sani yasa muna da shan miyagun kwayoyi kaman daga inda na taso a nan jihar Adamawa din ma gaskiya akwai matsalan shan miyagun kwayoyin nan tunda list da zuwa na da zagaya dan ga wurare kuma da abubuwan da na ji dai so gaskiya muna da ayyuka da zamu yi nan
wannan da lokacin da kuma idan ka duba kusan ai cewa duk duniya wannan matsala na daga cewa wasu kasashe ma sun aiwatar da kuma ayyana hukuncin kisa amma abun da neman yagar kun dela wai yayin da kuke yaki da su kuma kun sa cin da dabaru ne ke sa haka
eh to ai da ma haka ne ko me kuma duk masu you know muga abubuwa ko menene yadda suka yi ana yagan su ko a mene dole za ta canza sallo suna canza fasali suna san yadda ba za a kama su ba yadda kuma za su yi you know nasara kan abin da suke amma mu ne ba za mu gaji ba dole mu ci gaba da yi mu ci gaba da bincike mu ga sanin menene dabarun su kuma yadda mu ma za mu tura shi wannan dabarun nasu
kaman kwanan
Okay, alhamdulillah tunda gaskiya da zuwa na nan jiha akwai wasu wuraren da aka bayyana min cewa ana sayar da waɗannan kwayoyi ko kuma an san wuraren da cewa akwai yaran na duk da masu tare zo ne tsayi nan saki kuma duk so a cikin su akwai mayanka nan so kuma alhamdulillah mun je mayanka yara na sun je mayanka an kama mutane so bayan an kama mutane a nan mayankan ni ma na je da kaina na je na ga shugabannin wurin na gayyato su na ofishi na kuma sun zo na mun tattauna da shi ma mayanka da kuma gidan dambe akwai gidan dambe ma wurin to duka dai sun zo nan kuma alhamdulillah tun lokacin da muka yi wannan aikin har wa yau gaskiya sai dai godiya ake tunda mu ba mu tsaya ba kawai dan cewa mun kama mutanen nan bayan kama su mun ga shugabannin wajen kuma mun gaggaya musu abin da in dai suka ci gaba da bari ana sayar da kwayoyi wurin nan abin da zai faru da su to kuma su ba san haka to kawai yanzu an fara sai aikin kenan ba ya kai aiki ba ma jami'an tsaro ba kawai su je su aiki su fito dole ne suka je suka aikin suka fito kuma da kuke zaune wurin ko kuma dole kuma ku su aibobon da zai sa waɗannan mutane ba za su dawo ba alabashi kuma sai a zo a ce ai jami'an tsaro ne ba su zo ba so alhamdulillah dai mun yi nan to banda nan akwai wasu wuraren ma din ba zan fadi su ba dai yanzu amma su ma muna aiki akai
so in shi ka fada akwai wasu da ta amma sun yi labari ne misali zaka tada akwai bakin kasuwa akwai ta shafa kuma wani kwazon gurbin waje da kika ake wata kin san bisa me kuke gwa akan waɗannan wurare da waɗannan kuma san wurare ne
to ba damuwa ai kai wannan ma inda muka je shi ma hawtan inan wayanka din ai sanannen wuri ne kuma mu yi aiki wurin ka ba waɗannan sanannen wuraren ma insha Allah zaka dawo nan kuma zaka ga yadda zamu yi muna dai kai
kaman an ibe daukan jinka wannan na zuwa kamar ka fara da hada kai amma matsalar ita ce sai da kayan aiki ya batun kayan aiki
eh to to alhamdulillah dai kan zuwa Najeriya Adamawa a halin gaskiya shi gwamnatin jihar Adamawa gaskiya yana taimakawa majami'an tsaro kuma alhamdulillah mun gode mishi so gaskiya ina da taimakon da yake badawa kuma da wadda mu ma muke samu daga headquarters din mu to ai muna hadawa kuma banda wannan ma akwai sauran jami'an tsaro nan akwai joint task force
na hadaka
shin yau wadakan da aka yi da joint task force din nan da kuma duk da su muke hadawa kuma wannan aikin da muka yi duk da su muka je da yara na aka je aka yi wannan ayyukan to haka dai ake yi Allah lallaba da wanda muke abubuwan da muke da shi da shi muke ayyukan namu
to masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda zamu kawo maku kashi na biyu a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke dauka don yaki da wannan mummunar dabi'a ta amfani da miyagun kwayoyi yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin ni Binta Esyero nake maku fatan alheri huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
tukar a shafaya kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara tukar a shafaya kwaya ku ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyan
to wannan haka yake a gaida Binta Esyero yanzu kuma lokacin da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya
an fara sharhin jaridar ne da jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa ya zaka shugabannin yankin kudanci da kuma yankin tsakiyar Najeriya sun bayyana fargabansu yadda kasar ke ci gaba da fadawa cikin yanayi na rashin tsaro tare kuma da bayyana koyon bayan su ga matakin majalisar dattijan Najeriya na duba rahoton gyara a kundin tsarin mulkin Najeriya ta shekara ta 2014 a wata sanarwa da shugabannin yankunan guda biyu karkashin jagorancin ka odumakin na yankin yammacin Najeriya da General CRU Hikere na yankin kudu maso gabashin Najeriya da Senator Basir Osho na yankin Niger Delta da kuma Dr. Inusa Dogo da yankin tsakiyar Najeriya da kanansu sun yi bada matakin na majalisar dattijai na sake duba yin gyara kundin tsarin mulkin Najeriya sai kuma jaridar Daily Post a daya daga cikin manyan labaran na cewa ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya maida martani game da adawar da kasar Amurka ke nunawa game da matakin gwamnatin Muhammadu Buhari na mika wasu dala miliyan 100 ga gwamnatin jihar Kebbi Abubakar Bagudu a cewar jaridar Daily Post dai Abubakar Malami da ke zama ministan shari'ar Najeriya ya musanta rahotannin da ake bazawa cewa gwamnatin Muhammadu Buhari da ta kaurin suna wajen yaki da cin hanci da rashawa ta kuduri aniyar mika dala miliyan 100 ga gwamnatin jihar Kebbi Abubakar Bagudu daga cikin dan da aka gano na tsohon shugaban kasa General Sani Abacha ministan na Najeriya ta yi bayyana rahoton da cewa na kanzon kurege ne ba shi da tushe ballantana madafa ita kuwa daya daga cikin manyan labaran ta jaridar Vanguard ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya maida martani game da hare-haren da yan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Garkida da ke jihar Adamawa wata sanarwa da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu ya sanya wa hannu shugaban Buhari ya jazanta ma yan uwan mutanen da suka rasa rayukansu da dukiyoyinsu a wannan hali na kungiyar Boko Haram tare kuma da karar jaddada kudurin gwamnatinsa na ci gaba da ba da kariya da kuma na kawo karshen yan kungiyar ta Boko Haram baki daya shugaban Buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa tana iya bakin kokarinta da yaki da yan ta'adda a Najeriya a ko ina suke sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu a yau ne al'ummar jihar Borno da ma wasu sassan Najeriya suka tashi da azumi sakamakon kiran da gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Azulum yayi na cewa al'ummar jihar su tashi da azumi da kuma gudanar da addu'o'i na samun zaman lafiya a jihar da ma Najeriya baki daya ganin yadda hararren yan kungiyar Boko Haram yayi kamari a yan kwanakin nan gwamnatin jihar ta Borno ta bayyana bukatar ganin an tashi da azumi tare da za a roki Allah samun nasara da kuma kawo karshen ayyukan ta'addanci kuma samun zaman lafiya a jihar da ma Najeriya baki daya. Babangida Spring, Murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu sauke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum Murya Amurka. Saka zuwa mai haka da wannan mina daga cikin Najeriya. Ai zan ba da ra'ayina ne musamman ga ƴan Najeriya. Kamar zan so masu addu'o'i da musulmai da kirista Allah ya kawo na ƙarshen ƙungiyar Boko Haram kuma ina kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai tsaye akan batun karen nan. Saboda koyon a ce ana tashin hankali a kai ari sai gobe a kai hari to Allah ya kawo na ƙarshen ƙungiyar Boko Haram.
Assalamu alaikum sarkin Hausa radio America sunana Dallan Beja ta garajiyar Mai Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya a halin da muka shiga karamar hukumar rafi ta cikin garin Kagara to yan gudu su gida sun cika garin Kagara kaka. Sai ne suna cikin garin Kagara da Fandogari da Kaduna da Zanjeru ba wurin da yan gudu su gida ba su ci a halin da muka shiga yanzu. Da ina so ga gwamnatin tarayya ta kawo gudunmawansu a san halin da ake cikin duk ba wani mutum da ya rage a kauye. Da Allah a taimaka mu shiga wani hali. Allah ya sa a bi kokin da.
Wa alaikum kasha sai mai anka mai magana ta dan takara daga dogon daji san ban loka zan mai sauke sai. Da Allah kasha sanan mai amurka ana son kudi san mun fako na ga gwamnati jiha Sokoto. Wasu mutane da aka zargi guda uku da waya iyaye wata yayiya haɗi mai tallafi a wuta. Ko ina kira gwamnati jiha Sokoto na kwamiti na bincike gaskiya gano lamarin nan. Idan dan ne tabbata an tabbatar da su aka tsaya nan ne shi ta dauki mataki na hukunta su mai tsanani don yi da izina ga sauran ma'aikata.
Assalamu alaikum sannan har yake gudu a Amerika. Magana Hadi tsohon sarki da raɗin gidan Barau da Ijibi. Allah ya yi ku bani dama domin in fada ra'ayina a kan koko kutan da ake yi a nan jihar Kaduna. Musamman gudu da take tashi ne cewa wani wannan jihar Kaduna ba ya son yankin da na kuma bai yi wa yankin da farko ne ba. Wanda idan gaskiya za a tsaya a faɗa tsakani da Allah. Kunda aka kafa gwamnatin jihar Kaduna ba a taɓa yin gwamnan da ya ba mutanen yankin da wuraren makamai ba. Amma menene hukun yi a al'ummar ku? Saboda haka babu ruwan ku da al'ummar ku daga su ko ƴaƴan ku ko ƴan uwan mata. Wani kansu da gwamnati ba ya wuce ƴan uwan ku na ƴan uwan mata su da ƴaƴan ku da su kansu amma babu ruwan ku da al'ummar ku sai ranar zaɓe. Wannan shi ne gaskiyar magana.
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu wanda an kai sani da mazaunin baya su suka kuta daga lokar garin ni an kai san sako na daga Aminu Tambuwal warka in bacci suka wallahi lokar garin mun ga da
to madalla sai a cigaba da aiko mana sakonni kuma cigaba da kawa don muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice.
To kasar Koriya ta Kudu ta sanar yau Litinin cewa adadin mutane 161 ne sababbin kamuwa da cutar murar coronavirus wanda hakan ya sa jimlar waɗanda suka kamu da cutar a kasar ta kai 763. Hukumomi kuma sun tabbatar da rasuwar ƙarin mutum biyu wanda ya sa adadin mutane da suka mutu zuwa yanzu ya kai 7. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Lahadi cewa Amurka ta yi wata 'yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki 7 da kungiyar Taliban a kasar Afghanistan.
To madalla masu sauraro nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada manta za a iya rubuta abokan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Tule da shirya na gabatarwa sai Salamu Abuwan da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni Sarfi da Hashi kuma ke cewa sai mun ƙara zuwa idan Allah ya sa. Assalamu alaikum.
Afrique.